Sashin Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25 31 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a yanzu haka a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshi da suka hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalol da kuma Niya FM. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, barkanmu da dare. Usman Ahmad Kabara ne tare da Muhammad Lalo, muka sake dawowa a shirin namu yau Asabar 10 ga watan Disamba 2016 daga nan sashin Hausa na Murya Amurka dake birnin Washington DC. Tun a sanyin safiyar yau ne aka faro zaben maye gurbi da ake yi a jihar Rivers ta Najeriya.
Abubuwa nan da nan haka wasu waje, amma dai matsayin da su Inspector General of Police cewa lallai zai tabbatar cewa ya ba da tsaro a wajen wannan zaben, sannan dole ne sai su daga hankali zai sa kafa wando da su. To gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske.
To yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya daga Mahmud.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar tattara bayanan sirri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutse a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar domin taimakawa Donald Trump yin nasara, a cewar jaridar Washington Post. A wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na internet a daren jiya Juma'a, ta rawaito wata majiya da ba a bayyana sunanta ba, wadda ta nuna cewa maƙasudin yin kutsen shine a taimakawa Trump ya lashe zaben. Wannan labari na Washington Post na fitowa ne bayan umarnin da shugaba Barack Obama ya bayar na cewa a binciki zargin kutsen na Rasha. Eric Schultz shine mataimakin sakataren yada labarai a fadar White House.
I want to be clear here that this is not an effort to challenge the outcome of the election.
Yace ina so na fayyace cewa ba wai muna kalubalantar sakamakon zaben da aka yi bane, mun san cewa wanda ya lashe zaben ba shi shugaban kasa ya mara wa baya ba. Saboda haka ba sakamakon zaben muke kalubalanta ba, muna so ne mu yi abin da ya rata a wuyanmu na kare mutuncin zaben mu. Yanzu haka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan Democrat da na Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka, inda suke kira da a yi cikakken bincike. Ƙungiyar Tarayya Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia Yaya Jame da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar yadda ya yi a baya. Shugabar ƙungiyar Nkosazana Dlamini Zuma ta yi kira ga shugaba Jame da ya tabbatar ya miƙa mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban ƙasar. A ranar 1 ga watan Disamba, Jami ya amince da shan kayi a zaben, inda har ya ce abokin hamayyarsa Adama Barrow mun samu nasara.
I wish you all the best. The country will be in your hands in January.
A lokacin kenan yake cewa ina maka fatan alheri. Mulkin kasar nan zai koma hannunka a watan Janairu. Kai ne zaka zamanto makami na samarwa wannan kasa makoma mai kyau. To sai dai a jiya Juma'a, shugaba Jami ya ce akwai kurakurai a zaben waɗanda ba za a amince da su ba, waɗanda kuma jami'an zaben suka gano, saboda haka yana kalubalantar sakamakon zaben. Amma ƙungiyar Tarayya ta Afirka ta ce wannan amai da Jami ya lashe ba za ta amince da shi ba, domin a baya ya amince da shan kayi. Shekaru aƙalla 22 shugaba Jami ya yi yana mulkar ƙasar ta Gambia. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya taya zaben shugaban Ghana na jam'iyyar adawa, wato Nana Akufo-Addo, domin nan lashe zaben da ya yi. Gabanin haka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ma ta miƙa saƙon taya murnarta tare da nuna godiya ga al'ummar ƙasar ta Ghana kan yadda suka yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta Ghana ta fuskanci matsin lamba musamman a kafofin sada zumunta kan ta hanzarta ƙidayar ƙuri'un bayan zaben na ranar Laraba. Shugaban mai jiran gado Akufo-Addo ya taɓa riƙe muƙamin ministan harkokin wajen ƙasar ta Ghana da kuma muƙamin attorney general a gwamnatocin da suka shuɗe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla sojojin ƙasar Yemen 50 ne suka rasa rayukansu bayan da wani ɗan ƙunna baƙin wake ya tarwatsa kansa a ƙofar shiga wani barikin soji da ke birnin Aden, kamar yadda jami'an tsaron ƙasar suka sanar. Hukumomin sun ce maharin ya tada bam ɗin ne a tsakanin ɗaruruwan dakarun ƙasar da suka yi layi domin karɓar albashinsu a ƙofar sansanin sojin Sulban da ke wajen birnin na Aden. Wannan hari da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa daga baya ya kuma raunata wasu sojoji 70.
Kun saurari cikakkun labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Yau ne a jihar Rivers aka faro zaben mai gurbi wanda aka dade ana kai ruwa rana a kansa. Ga wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ke da rahoto.
A yau ne dai ake gudanar da zaben yan majalisun jiha da na tarayya a wasu mazabu a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. An so mazaben ne dai da misalin karfe 8:30 na safe agogon Najeriya a wasu mazabu da ke jihar cikin kwararren matakan tsaro na ji ta bakin wasu yan jihar da ma mazauna jihar.
My name is Emmanuel Kofi. Based on the election in Rivers, I think it would be very nice if it is conducted in peace and calm environment.
Zaben da ake gudanarwa a jihar Rivers zai nasara ne kawai idan an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana, amma dai mun lura da matakan tsaron da aka dauka yayi kyau kwarai da gaske. Shi kuwa wannan yace,
I believe the problem really lies on the two candidates.
Yani na matsalolin da ke gudana na tashe-tashen hankula a baya, jam'iyyu biyu ne suka haifar da su, wato jam'iyyar PDP da kuma APC, amma dai ga dukkan alamu hakan ya kawo misali adarin matakan tsaron da muka ga an dauka. Shi kuwa wannan yace,
there was be a serious struggle between Wike and Amechi. In a recent sense of it, Rivers State
yana cewa ne a ra'ayina san akwai matsala tsakanin gwamna Wike da Amechi, amma dai babbar fatan mu jihar mu ta Rivers ta samu shugabanci na gari.
Sunana Muhammadu Muktar Danbata, ni ne shugaban hadaddiyar kungiyar Hausawa mazauna jihar Rivers a Aboni cikin gudakun local government.
To ya zaka yi bayani yadda zabe yake guda?
Eh to zabi alhamdulillah, inda muka tazzaga da mutanen mu da mu dubal lafiyar mutanen mu sai wakilan mu da dama a gurin an fara zabe kan lokaci.
Wani mai sa ido a zaben na jihar Rivers da ya lura da abubuwan da ke gudana yace,
sunana Sama'ila Umar Sibawa, ba ma'ajin hadayyan jam'iyyar Najeriya, ko da yake akwai dan abubuwa dan da nan haka wasu waje, amma dai matsayin da su tsaro na kasa suka dauka Inspector General of Police cewa lalle zai tabbata cewa ya ba da tsaro a wajen wannan zaben, sannan dole ne sai su daga hankali zai sa kafan wando da su. To gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske. Akwai masu son su daga hankalin, amma tsoro da yanda su shi sai da police ya dauki matsayi akan lamarin, kowa ya tsaya yana boyewa yana tsaron su. So wanda su wanda force sun ci zabe kagan su, kowa ya fito yana tafiya yana zaben shi. To wannan gaskiya ba karamin abu bane, ba karamin nasara bane.
Rahotannin da ke fitowa daga garin Bodo da ke yankin Ogoni a jihar Taribas na nuna cewa an samu wata hatsaniya tsakanin jami'an tsaro da wasu yan bindiga da ke kokarin satar akwatin zabe. Wannan zaben dai na raba gardama ne tsakanin gwamnan jihar Rivers Barista Yesu Woke da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Right Honorable Chibike Rotimi Amechi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To ana fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau malaman da suka halarci taron kwanaki uku da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addini da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudiya da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya na ƙara fahimtar da juna tsakanin addinai da kuma ƙabilu daban-daban. Za su yi tsokaci a kan kuskuren kiran wasu kafirai da wasu suke yi. To Nasiru Alhikaya gare ka.
Malam Sani, akwai wasu malaman musulmi da kristoci ke kokawa da su waɗanda in sun zo wa'azi ko bayanai suke cewa arna. Menene bambancin malamai in kuka ce kalmar arna da kuma kalmar mabiya addinin Kirista? Me kamata ku gyara a nan? Akwai gyara.
To, shi dai Alkur'ani in ka lura sai ka ga ko ina sunan da yake kiransu shine ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, ko kuma wani lokacin sai ya ce nasara yana nufin kirista kawai, wani lokacin sai ya ce hudu yana nufin yahudawa masu bin attaura, an ya ce kirista nasara kuma yana nufin masu bin linjila. To sannan ita kalma arne aib haushe ne yake da ita, ita kalma ce mai ma'anar wanda ke bauta gumaka yana tsafi. Shine arne nan Najeriya akwai lokacin da kafin ma a sa mata suna Najeriya akwai lokacin da babu kowa daga musulmi sai arna, kai akwai lokacin ba kowa ma sai arna gaba daya, ba kirista ba musulmi a Najeriya nan. Daga baya sai aka zo sai musulunci ya zo, sai kuma arna na nan musulunci na nan, in na ce arna ana ne masu bauta gumaka,
ana maguzawa kenan,
kamar maguzawa za a ce kenan, da ba su dai da addini za a ce kenan. To ana nan sai kuma ga kristanci ya zo, to kaga sai ya zama ga musulmi, ga arna, ga kuma kirista. To amma shi ba haushe wanda bai san addinin musulunci da ta nada abun ba, sai ya tsara waccan kalmar kullun da indai baka sallah sai ya ce maka arne. Alhali arne din shine masu bauta gumaka maguzawa, su kuma wadancan ko kuma matsafa ko masu wane ne, sannan su kuma kirista daban, ana ce musu ko kirista ko nasara ko ahlul kitabi, sannan musulmi kuma su kuma suna daban. Ai tace aya da muka kawo dazu, ai wannan aya ta 82 ta sura ta 5, in ka je za ka ga mutum hudu ne a ciki, zaka ga akwai arna, akwai musulmi, akwai yahudu, akwai kirista. Wannan ayar ta yi magana kashi hudu ne na mutane. To kaga mu sai mu yamutsa shi mu dauki arnan, sai mu yamutsa shi a ko ina. A yahudu yahudu ne, kirista kirista ne, musulmi musulmi ne, arne kuma arne ne mai bauta gumaka ko matsahi. Wannan ya kamata a lura da shi. In ka lura ma ai kuskuren yana faruwa ne, gode ka lokaci na ga tafi, kuskuren yana faruwa ne asali daga fasara na ayoyi. Yanzu muna da kirista nan ana ce mai Sunday Oyibe, lokacin rikicin shari'a na Kaduna musulmi uku ya tsare su a dakin shi, sai da shari'a aka gama rigiman nan, da ba su sun hito da an kakkashe su, ya tsare su a dakin shi har sai da aka gama rigiman suka hito, ana ce mai Sunday Oyibe. To yanzu wannan sai kace ba zan rike shi aboki ba, alhali gashi ya hana a kashe mun yan uwa na musulmi.
Wataƙila ƙarin bayani malam, tunda an yi maganan cewa ma'abuta littafi kamar yadda ake kiran sa ciki, kaga ai injila littafi ne wanda a cikin shi a cikin musulmi, wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi, wanda kuma wayancan arna da ake magana ba su da wani littafi, ba su da wani a kibla wanda za su ce ga wani takamaimai wanda suke bauta abin da abubuwan da suka wanda abubuwan da suka sassaka. Saboda haka akwai bambanci kwarai, kamar yadda ya faɗa kalma ce ta Hausa, Hausa ne kawai, amma saboda kuskuren fahimta da mutanen mu suke da shi, shi yasa ake daukan arne din ake dora kirista. Amma duk wanda ya san abin da ya dace a cikin littafi shine wanda ba daidai bane suke kwata-kwata, domin kirista yana da littafi, littafin nan injila ne, kuma injila tana cikin littattafan da aka wajaba mana addinin musulunci, wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi. To kaga ashe anan ma kirista yana cikin musulmi, domin littafin da Allah ya sauka musu mu ma an ce sai mun yadda da shi sannan namu musuluncin ya cika. Amma ba inda aka yi magana an na masu bautan gumata, ba su bautan gumata su ne Allah yake mu kaurace cewa mu ke su ya su da su ba su yadda da Allah ba, abinda suka sassaka shi suka yadda da shi.
Mi zaka ce kan wasu waɗanda suke kiran kansu musulmi amma yawancin musulmi ba su yadda da su ba, a lokacin suke cewa za su ke kaiwa hari kan musulmi su kai hari kan mabiya addinin Kirista, kuna daukan su musulmi ne ko ko wasu kangararru ne?
A gare mu fahimta mu shine cewa sun bar kibila, sun kama daji, domin tun muna yara muna zama da musulmi ba su yi mana wannan ba. Shin wannan wani bakon kwaisuwa ne ya zo musu da bakon fahimta? Kuma lalle duk wani Kirista sai ga kamar ai in ba a maida hankali ba suna shafawa masu kirki kashin kasa. Saboda menene sai a ce ai duka musulmi ne, domin wani lokaci idan za su yi mugunta sai su yi almatan wani kalma ta larabci, suna cewa Allah mai girma ne da kalman larabci. To da an faɗa haka sai a ɗauka ai musulmi ne suke wannan. To dole ne mu ma mu iya sani mu sasance musulmin kwarai da wanda ba na kwarai ba, domin musulmin kwarai tun muna yara muna komai da su ba mu taɓa ganin irin masifan nan ba. Fatan mu shine cewa mu ma mu samu ɗaki da zaure inda Kirista zai zauna da musulmi su fahimci juna, shin me yasa ake kaza, shi ma yace me yasa ake kaza. Idan an samu irin fahimtar nan lalle za a gama da irin rikice-rikicen nan. Mu mun gane kuma da yawa sun gane, kuma na sa su gane wanda ba su gane ba, a san bambancin wanda ke dan ta'adda, wanda ya ɗauki addini ya sa a riga yana yi wa wasu ɓarna, ya fake da addini yana kai hari. To mu mun sani za a tuɓe musu, za a tuɓe musu riga, za mu ga tsiraccinsu lafiya za ta shigo ƙasar nan da yardan mai sama.
Apostle James Nobel Uwe, mun gode kwarai.
Ni ma na gode kwarai, Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya.
Amina, ka zore bari ki ba mu saƙonki na ƙarshe a wannan zantawar.
To alhamdulillah, abinda nake so mata su gane shine gaskiya duk wani bambance-bambance da za a kawo mana ya kamata mu yada shi gefe guda. Domin me? Domin abin da zamu fara duba zaman lafiyar nan fa an ce yafi zama dan sarki. Kuma mu mata komai ana ganin daga gida yake farawa. Mu muke wa yaran nan tarbiya, su kansu mazajen ma mu zamu yi musu tarbiya. Kuma mu duba mu ga cewa kasuwa ɗaya muke zuwa, asibiti ɗaya muke zuwa, titi ɗaya muke zuwa. To idan aka samu tashin hankali, ba za a tsame a ce wannan titin an ba Kirista ko wannan titin an ba musulmi su fita su yi abin da za su yi ba. Saboda haka ya kamata mu ja juna a jika, mu fahimci juna. Babban kuskuren da ake shine kyamar juna da muke yi, ba ma shiga mu'amalan juna, mu fahimci juna shine abu. To shi yasa muke kokarin assasa zamantakewa a tsakaninmu yanda mata za mu fahimci junanmu, mu san menene matsalolinmu, menene ma matsalolin kasa, menene matsalolin yayanmu, menene matsalolin mazajenmu. Ta haka idan muka yi nan ne za mu bada tamu gudunmuwar yanda za a samu zaman lafiya din, mu kauda duk wani abu da zai fito barbashi na fitina. Domin in mata za su hada kai, wallahi ko maza sun taso da wata tsaye muka fito titi muka ce ba mu yadda ba ma so, dole ne sai an bari. Saboda haka muna da karfin mu, kuma muna kokarin mu ga mun fahimci junanmu yanda zamu ƙara karfin nan dan mu zama tsintsiya madaurin ka dai ba kowa ya watsa kanshi ba.
Malam mami na ka zore, mun gode kwarai da gaske.
To madalla ni ma na gode.
Akramakalla malam Sani Limami wa prof, shin a karshe wani sako zaka aika wa waɗanda suke jin ana cewa musulunci addini ne na zaman lafiya?
Sako na zuwa ga irin waɗannan mutane shine cewa kullun a daina hukunta addini don an ga yanda mabiyan shi suka yi wata hulɗa. Idan mabiyan addinin musulunci aka ga sun yi abin da ba daidai ba, misali, to kada a ce kaga musulunci, aiko musulunci yayi kaza, a'a, a je dai a karanta musuluncin a ga menene yace game da irin wannan aikin da aka yi. Kamar yanda fasuwa faɗi da azin na yace wasu sun zo suna yin abin da mu dai a ganin mu ba haka muka san musulmi suna yi ba, kuma ba haka muka san musulunci yake ba. To kenan idan kaga wani yayi aiki ba daidai ba, to kada ka hukunta addinin shi da wannan aikin. A'a, shi dai ka hukunta shi kamar yanda yanzu nan sarki musulmi ya faɗa, yace in kuka ga mutun ya zo ya muku ta'addanci ya kashe waɗannan yayi kaza, to kar ku ce wai musulmi kaza, ku ce dai dan ta'adda. Ba ruwanku ba wani musulmi yayi kaza ko kuke dan ta'adda yayi kaza. To shi yafi akamata a faɗi. Saboda ina so in ce sakona ga mutane shine a daina hukunta addinan juna don mugun aikin da mabiya aka ga sun yi. A'a, a rika hukunta addini da karanta wanda yake da ita tashi ne a bincika ta a gane ya take. Sannan na ƙarshe a cikin tambihin shine mutane su kula. Taron nan da muke irin wannan na musulmi da Kirista a zo a haɗu a tantauna ba taro ne na a haɗa addinin wuri ɗaya ba. Yanzu na ga shugaban Ansaru na ƙasa baki ɗaya, shugaban Ansaru Din Society na ƙasa baki ɗaya, Sheikh Ahmad Abdulrahman, yanzu na ga yana ƙoƙari ya wayar da kan wata malama cikin niƙabi haka, ita tana ta haɗa cewa wannan taro ta ga an zo ne a haɗa addinin nan wuri ɗaya, a yi mutsa su musulunci da kiristanci. Ya ce mata haba bai wa Allah, ke in an ce miki haka zai yiwu za ki yarda? Ai, wannan taro ne na mu musulmi mu ce ga abin da musulunci ya faɗi game da zaman lafiya, su ma Kirista ce ga abin da zai ce faɗa. Suka taro ne na a fahimci juna a gane ina bambanci yake wanda dama mun san bambancin, to ina muke da abu iri ɗaya wanda za mu haɗa ƙarfi a gina ƙasa. Shine ma'anar taron nan. So sannan sai na ga hankalinta ya kwanta, ni ma shine kirana ga duk jama'a sun ji an ce musulmi da kirista sun taru, an taru ne a fahimci koko a ƙara fahimtar juna, sannan kuma a yi aiki a kan inda ake da karantarwa iri ɗaya game da zaman lahiya. Inda aka bambanta kuma a ce lakum dinukum waliya din, kowa ya ɗauki hanyarsa.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne ke sa ƙasa ta ci gaba. A huta lafiya.
Yanzu kuma sai mu je ga Ibrahim Garba don jin tanadin da yayi mana daga dattawan arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Liberia Mrs. Ellen Johnson Sirleaf. Ganawar dai ta zo ne gabanin taron lamuran tsaro don zaman lafiya na birnin Dakar din kasar Senegal. Haka nan shugaban Najeriya ya rantsa da kwamishinonin hukumar zabe shida daga shiyoyin siyasa. Sakataren APC Mai Malabu ne ya ce ba za su daina azalefi kan PDP ba.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo ya hau kan karagan mulki ya tarar da Baitul Mali Korongol, kuma mutane su yi tsammanin cewa ba za a fuskanci talauci ba.
Sakataren amintattun PDP Walid Jibrin ya ce ba za su sake zama da Madu Sharif ba.
Magana
nan mu ƙara kira share mu yi sulhu bata taso ba ko kadan duk mutumin kirki na Najeriya ya shiga maganar nan Ahmadu Sharif yaki
inuwa bala na Sharif ya ce su ma san makal
abinda mutane suke ce bangare makafi ba bangare bane dun babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba san da zaman su ba
yayin da majalisar dattawa ta jingina tantance mago ya zama cikakken shugaban EFCC majalisar ta nuna alamun amincewa da ciwo bashin dala biliyan 30 da gwamnatin Buhari ke sanye Nasira da Malika Amirar Amurka daga Abuja
haka ne to yanzu zamu kada zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya dattawan da za su yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Amir na jihar Katsina Najeriya na kungiyar ƴan uwa musulmi Sheikh Yaqub Yahya Katsina wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga ƴan arewacin Najeriya da kuma rabaran Kanon Bulus Sabo na majami'ar Anglican Ikara jihar Kaduna Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin nasa ga Sheikh Yaqub Yahya
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ga dukkan alamu wayansu ne ko su shiga rigar fulani su farmaki manoma saboda tsokana har yi tsakasa ko kuma manoma ne suke shigan burtu a tsokani fulani ayi rigima wannan bai dace ba ko misali zarrace ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu fada shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku su wayannan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi an wayi gari kawai ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wayansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye wanda ba a san su ba amma ta karkashin kafa su ne suke amfana da wayannan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci junansu alƙalla a ji sauki komawa al'amura da suke kamar da ai da muka sani can da shekara 50 60 da suka gabata dai wahalan gaske yake al'amari ne na Allah yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyi na yanayi wace rawa za mu taka mu ba mu tsaye mu na fulani misali ko na manoma to ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri kusan komai yana hannunta arzikin kasa wanda ake hakowa daga kasa ne wanda yake doron kasa ne in ma hatta wanda mutum shi da kansa ya nema ya samu saka gwamnati ta dora haraji akai ta karba banda wanda za ta haka cikin rami ta fito da shi ta sayar sannan kuma in kai noma za ta karba haraji in ka kai dabba ka kasuwa za ta karba haraji in ka gina gidan mai za ta karba haraji in ka komi wato da cikin kasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haki gwamnati ta ba su abinda ake cewa muqawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshikan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya hanyoyi tsaro tattalin arziki ta inda yake wato ainihin za a wayi gari ana da wayannan bangarora guda uku bangare na farko shine abinda ake cewa middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wato ba su kai yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake cewa high class su kuma su zama ƴan kadan ne ƴan kadan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na kasa kwarai su zama kasa da na middle class sosai kaga abubuwa sun tafi bai daya amma sai a wayi gari kawai an karye wayannan dokokin an yi waso su an yi waka cika tashi
shi ma rabaran kanan sabo ya ce gwamnati da talakawa duk a yi la'akari wajen daukar mataki
jama'a assalamu alaikum mai magana rabaran kanan bulus di sabo daga ita ungwada sabe ku ba local government ikada diocese yau man petri ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba mu duba kasar saudiya wanda yanzu muna jin sanarwa cewa tana so ta rage ma'aikatanta saboda rashin kuɗi domin tattalin arzikin duniya ya fadi domin dogara da mai yau ba abin dogara bane idan muka dogara da noma kowanne manomi zai samu abin biyan bukata za a rage manoma za a rage matasa zuwa birni yanzu noma nan ne yake daraja ina kadari to ƴan uwa noman ba zai yi ba ya gwamnati sai da sa hannunku ku ba jama'a taki koda daga cikin kashi 100 a samu kashi 10 na takin zamani wanda za a ba talaka daga watan 1 zuwa watan 4 a ce ya riga ta ni takin sa to wannan zai bashi karfin noma bisa abin da zai noma domin idan ba taki babu noma kuma ina kira ga manoma ƴan uwa na da masu bi da masallata ƴan uwa na ƴan uwa wannan tsada da muke gani ta amfani abu ne mai kyau daga Ubangiji, don Allah shine da canji, ya kawo mana canji mai albarka. Amma don haka ina kiran mu maza da mata, kowanne magidanci yayi tattali. Allah ne yake azurta mutum, amma kai kokari ka ajiye amfanin da kake ganin zaka ci daga wannan lokaci zuwa watan 10 na cikin shekarar 2017, domin al'amarin duniya kullun canjawa yake. Amfanin nan ko naira 5 za a siyar, in ka ce sowa zaka yi a kasuwa, ai abin tashin hankali ne. Gashi Allah ya wadata mu da al'umma masu albarka, Allah ya wadata mu da ƴaƴa, Allah ya wadata mu da jama'a. To in muka adana amfanin mu muna ci muna sha, za a samu zaman lafiya tsakanin mai gida da uwar gida, za a samu zaman lafiya tsakanin ƴaƴa da iyali, sannan kuma za a samu zaman lafiya da shugabannin ƙasa. Domin kana cikin kwanciyar hankali, baka da tashin hankali, ƴaƴanka ba za su tafi su bara ba, wannan babban abin alkhairi ne. Duk abin da zaka yi, in hidima ta kama ka yi ta daidai da abin da kake ganin karfin hidimarka, kar ka huce abin da yake zai ja maka damuwa. Don haka ina godiya, ina kuma kira ga shugabannin mu, ku yi adalci ga jama'ar ku, ku yi adalci ga talakawan da suka zabe ku, domin wannan zaben da aka yi muku, kun zama wakilai ne wanda kuma muke sa rai ku zama wakilan mu na gari, wadanda za su taimaka al'umma. Gwamnoni su ma su sai taki, kamar da na roƙi shugaban ƙasa ya kawo taki akan lokaci, su ma gwamnoni su sai taki su ba ma jama'ar su. To wannan in aka samu wannan zai taimakawa ƙasa, ƙasa kuma za ta ci gaba, domin tattalin arzikin nan da ake ciki na yanzu akan faduwar darajar kuɗi, dala ta faɗi. Amma irin abin da muka dogara ga man fetur, ƴan uwa ba zai taimake mu ba a yanzu. Ita ma gwamnatin mu ga irin kaiwa da komawa da suke yi. To da a ce man fetur in ba shi, noman nan da muka gada daga kakanni da iyaye, kuma wanda shi ne ya ɗora ƙasar akan turbar da muke ciki a yanzu, kada mu manta da shi. Jama'ar mu koma gona, mu nemi na kanmu, kada mu dogara da gwamnati ita kadai, domin yin noman zai rage ya gwamnati tension na jama'a, yin noman zai rage ya gwamnati tension na ayyuka, wannan ne zai ba mu zaman lafiya. Ina fata wannan kiran da ne a wannan dan takaitaccen lokaci, jama'ar mu za mu samu zaman lafiya, jama'ar mu za mu koma gona, jama'ar mu za mu koyi tattali, jama'ar mu za mu koyi iya zamantakewa da jama'a, jama'ar mu kuma za mu koyi zaman lafiya tsakanin Fulani da manoma, sannan kuma mu cire kabilanci na rayuwa. Allah duk inda ya so ya zaunar da mutum, shi zai zaunar da shi. Ƴan uwana, daga ƙarshe ina cewa kuma kada mu manta a wata karin magana da yake cewa Allah yake yin bajimi, tarki riga sai kiwo. Duk abin da zaka yi in ba Allah ne yi ba fa, baka da ikon yi. Nagode, nagode. Mai magana Reverend Kanan Bulus ji Sabo daga Ikra Dai.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To kafin mu karkare shirin na wannan dare ga labarin duniya, amma a takaice.
Hukumar tattara bayanan sirri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutse a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar domin taimakawa Donald Trump ya lashe zaɓe, a cewar jaridar Washington Post. A wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na intanet a daren jiya Juma'a, jaridar ta rawaito wata majiya da ba a bayyana sunanta ba, wadda ta nuna cewa maƙasudin yin kutsen shine a taimakawa Trump ya lashe zaɓe. Ya zaka dai an fara samun matsin lamba daga ɓangaren 'yan Democrat da na Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka, inda suke kira da a yi cikakken bincike. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia Yaya Jammeh da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar yadda ya yi a baya. Shugabar ƙungiyar Nkosazana Dlamini Zuma ta yi kira ga shugaba Jammeh da ya tabbatar ya miƙa mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban ƙasar. A ranar 1 ga watan Disamba, Jammeh ya amince da shan kai, inda har ya taya abokin hamayyarsa Adamu Barrow murnar samun nasara. To sai dai a jiya Juma'a, shugaba Jammeh ya ce akwai kurakurai a zaben, waɗanda ya ce jami'an zaɓe ne suka gano, saboda haka yana ƙalubalantar sakamakon zaben.
To da takaitattun labaran shirin namu na wannan lokaci ya kammala daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, amma kafin mu yi sallama da ku, muna taya Ishaq Sidi Ishaq da matarsa Murna wanda suke a kanan Nabo ta Najeriya, wanda suka samu karuwar ɗa namiji, Allah Ubangiji ya raya ya ɗayyaba. A madadin shi wanda ya taya ni gabatarwa, wato Mahmud Lalo, da kuma shi Chibahiro Diodone wanda shi ne ba da umarnin shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.